A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu bullar labarin sabuwar kungiyar ƴan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto, duk da yake sun nade suna gudanar da ayyukan su a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Binci, duk da yake sun ki aminta a dauki sautin su ko a ambaci sunan su, sun ce waɗannan mutanen sukan zo dauke da manyan makamai suna baiwa mutanen umarni akan abin da ya shafi addinin Musulunci kamar zakka, sallah da dai makamantan su. To sai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar Tangaza, wanda ya saba da ayyukan su tun a ƙasar Mali, da yake yana tafiye-tafiye zuwa ƙasar Mali, sai dai bai so a ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro.
Can wannan yankin ne gaskiya ta'addancin da suke yana da yawa, an zaka akwai wani daji zai kai kilomita ina ganin 50, in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka shiga lokacin har da mutanen dai ma ba kyalewa suka yi ba, in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari wannan zai iya zama laihi, idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahin magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci, wani ma har kisa, wani a harbe shi, wani kuma su sawo kasu yanke. Amma nan da gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba, nan da a addini suke, sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi. Ko wani kawai ma nan ana maulidi ma nan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yin maulidi sai da suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza, sai abin da dai suka so dai sannan shi ne za a yi.
Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi, sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Godir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar.
The group is known to be a faith-based idealist and assessment carried out indicate that they foresaw persecuted reforms.
Ya ce an san kungiyar a zaman ta yan kishin addini, kuma binciken da aka yi ya nuna suna dauke da muggan makamai, sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu tsaftawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar. Ya ce gwamnati na aiki kud da kud da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar. To sai dai masana lamurin tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci, kamar yadda masanin tsaro Detective Awal Baladir mai iya ke cewa.
Wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za a iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu, a yi amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su, su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan. Na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo, na biyu a gane cewa wani irin ƙarfi suke da shi, na uku na suke samun kuɗaɗen da suke ba wa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addinin su, na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awarsu, menene suke korewa, wannene suke ƙarfafawa, dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa ƙarfin ikon su a garin ko kuma a ƙasar, za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su, ta tattauna da su, ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi.
Mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa, asali ma suna faɗa da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan, akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamowa a nan gaba, musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai. Tuni dai da manyan jaridun ƙasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron Najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro Manjo Janar Edward Buba ta tabbatar da ɓullar waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin Sokoto da Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.